Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatar an tashi lafiya. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Alhamis 24 ga watan Nuwamba 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Hanifa, Rasha ta sake kaddamar da hare-haren jiragen sama kan bangaren samar da wutar lantarki na kasar Ukraine jiya Laraba. Kasar Ukraine ta kaddamar da jerin bincike a gine-ginen majami'un daddadiyar dariƙar Kiristannin ta Orthodox saboda zargin shugabanninta na goyon bayan Rasha. Sannan saura Kiris wani hari da kasar Turkiya ta kai ya rutsa da wasu sojojin Amurka da ke Siriya, al'amarin da ya dada kawo zaman tsatsa a yankin.
Kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa bayan sauyin fasali da Najeriya ta yi wa wasu daga cikin kudadenta na takardu, wasu masana na ganin matakin zai iya yin tasiri kan fannin tsaron kasar.
Akwai alaka sosai tsakanin canjin kudin nan da aka yi da kuma kudaden da ke hannun yan ta'adda. So abin da yafi ban tsoro game da waɗannan kudade shine yanda yan ta'adda suka fasa bankuna suka ɗibi kudade masu yawa.
Za kuma a ji cewa yayin da ya rage watanni 6 wa'adin mulkin shugaba Muhammadu Buhari na biyu ya cika, bincike ya nuna cewa jumlar basussuka da gwamnatin tarayya ta ciyo da sauran lamani da ta yi sun kai naira triliyan 70.5. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafe da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma kafin nan ga Ibrahim da kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu sauraro, da fatan an tashi lafiya. Rasha ta sake kaddamar da hare-haren jiragen sama kan bangaren samar da wutar lantarki na kasar Ukraine jiya Laraba, inda sojojin na Rasha suka nuna alamar niyyarsu ita ce kuntata ma 'yan Ukraine yayin da ake shiga lokacin sanyi na winta. Hukumomi a Kyiv, babban birnin kasar ta Ukraine, sun ce mutane uku sun mutu a wani harin da ya rutsa da wani bene mai hawa biyu. Jami'an gwamnati sun ba da rahoton daukewar wutar lantarki a birane da dama, ciki har da sassan Kyiv da kuma Moldova makwabciya. Magajin garin Kyiv, Vitali Kleshko, ya aika da sakon telegram mai cewa an auna ɗaya daga cikin madafun abubuwan more rayuwa a babban birnin ƙasar, inda wani mutum ya ji rauni a birnin Lviv na yammacin ƙasar wanda ke daura da kan iyakar ƙasar Poland. Magajin garin ya ce lahirin birnin ya rasa wutar lantarki, ko da yake nan take ba a bayyana adadin wuraren da aka auna ba. A halin da ake ciki kuma, wani binciken da aka kaddamar a wata daddadiyar masujidar Kirista da ke Kyiv, babban birnin kasar Ukraine, da wasu ƙarin wuraren ibada ya dada tabbatar da cewa hukumomi a Ukraine wasu yarda da wasu shugabannin daddadiyar dariƙar Kirista ta Orthodox da ake masu ganin masu ra'ayin Rasha, duk wanda yakin da Rasha ta shafi watanni 9 tana yi a kasar ba. Binciken da jami'an tsaro na farin kaya da 'yan sanda suka kaddamar a masujadar Pasaj Lavra, ɗaya daga cikin wuraren ibada na daddadiyar dariƙar Orthodox mafiya tsarki a birnin na Kyiv, lallai baƙon abu ne. To amma ba haka kawai ya faru ba. Sashin leƙen asiri da ɓangaren yaƙi da ta'addanci na ƙasar ta Ukraine jiya Laraba sun bayar da rahoton cewa jami'ansu sun binciki gine-ginen majami'u 350, ciki har da wasu wurare da wasu masujadu da ikkiliziya a yankin Lviv masu tazarar kilomita 150 yamma da birnin Kyiv. Wani harin da jirgin sama na Turkiya ya kaddamar a matsayin wani bangare na sabon matakin soji da Turkiyar ke daukawa kan mayakan Kurdawan Siriya, saura Kiris ya rutsa da sojojin Amurka da ke arewa maso gabashin Siriya, wanda hakan ya dada kawo zaman tsardar a yankin, abinda wasu majiyoyi biyu suka gaya ma muryar Amurka kenan. cibiyar rundunar sojin Amurka wadda ke kula da sojojin Amurka kimanin 900 da ke Siriya waɗanda ke aikin taka burki ma ISIS ta tabbatar da aukuwar harin a karan farko shekaran jiya Talata, inda ta ce babu wani sojan Amurka a sansanin a lokacin. To amma wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya gaya ma muryar Amurka jiya Laraba cewa akwai sojojin Amurka daura da wurin a lokacin a tazarar mita 300 daga sansanin wanda ke arewa da birnin Hasaka.
Nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Biyo bayan sake fasalin takardun naira a Najeriya, alamu ya nuni da cewa hakan ka iya yin tasiri kan sha'anin tsaron kasar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Following the redesign and issuance of this note, we will go forward to insisting that cashless will be nationwide.
Gwamnan babban bankin Najeriya kenan, Dr. Godwin Emefiele, ke jaddada cewar biyo bayan sake fasalin takardun naira. Yanzu za a takaita amfani da hada-hadan naira a hannu a ko'ina cikin Najeriya. In har ya zama wajibi mutum zai ɗebi makudin kuɗaɗe daga banki, to sai ya cike takardun da ba adadi, ta yadda jami'an tsaro za su sa ido a kan ina za a kai waɗannan kuɗaɗe.
So that security agencies can follow you and be sure that you are taking that money for good purpose.
A cikin makonni biyu kacal da fara batun sauya fasalin naira, miliyoyin kudade ne sojojin suka kwace daga hannun 'yan Boko Haram da masu garkuwa da mutane da kuma abokan burminsu a sassa daban-daban na Najeriya.
Items recovered from the Boko Haram terrorists include a total sum of 2,479,740 naira.
Shugaban cibiyar samar da bayanai na irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi kenan, Major General Musa Dan Madami, yayin da ke jawabi a taron manema labarai a hedkwatar rundunar tsaron Najeriya, inda ke cewar a wani farmaki guda daya dakarun Najeriya sun cafke wasu mayakan Boko Haram da kayan yaki da kuma kuɗi kimanin naira miliyan 2,479 da 700 naira 40 a wurin wasu abokan burmin 'yan Boko Haram. A dai cikin makonni biyun da suka gabata da fara batun sauyin fasalin nairar, kimanin sama da naira miliyan 16 sojojin Najeriya suka kwace daga hannun 'yan ta'adda a sassa daban-daban na kasar. Akan haka na nemi fashin baki daga masanin tattalin arziki Dr. Yushewu Aliyu.
Akwai alaka sosai tsakanin canjin kuɗin nan da aka yi da kuma kuɗaɗen da ke hannun 'yan ta'adda. So abin da yafi ban tsoro game da waɗannan kuɗaɗe shine yanda 'yan ta'adda suka fasa bankuna suka ɗibi kuɗaɗe masu yawa kuma suka shiga da shi daji. Masu karɓan kuɗaɗen fansa sun karɓi kuɗaɗe ko da ranan nan na yi magana da ɗaya daga cikin iyayen wanda aka kama na jami'ar Kaduna, wanda ya gaya min shi kanshi ya bada miliyan 20 ne. To kaga irin waɗannan dole a canza kuɗaɗe, domin ba zai yi a bar kuɗaɗe a hannun 'yan ta'adda ba wanda za su yi ta amfani da waɗannan kuɗaɗen wajen faɗaɗa ta'addancin. Haka kuma akwai irin waɗannan kuɗaɗe maƙudai a daji da gidajen mutane, su kuma a hannun waɗanda ake cewa barayin internet. Bayan su akwai kuma barayi armed robbers sun fasa bankuna a garuruwa daban-daban, sun kwashe makudan kuɗaɗe da yawan gaske. Saboda haka akwai alaka mai ƙarfi, kuma canzawan shine mafi alkhairi ga tattalin arzikin ƙasar. A yanzu duk wanda ya karɓi sabon kuɗi an san inda aka ɗauka, an san inda aka kai shi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Ibrahim da kashi na biyu na labaran duniya.
To Hanifa, mutane kimanin 4 sun mutu, daga cikin mutane kimanin 9 waɗanda wani hatsarin mota ya ratsa da su a ƙaramar hukumar Gire ta jihar Adamawar Najeriya, sanadiyar rafafaro wata motar da jami'an custom ke zargi da fasakwabrin shinkafa daga ƙasar Kamaru. Daga Adamawa ga Muhammad Salisu Lado da rahoton.
Wani matashi da dan uwansa yana daya daga cikin wadanda ya suka rasa rayukansu a yayin wannan hatsarin. Ya koyi mana ƙarin bayani.
Sunana dai Alhaji Akasambola Bypass, ina aiki a Makera. Abun ba karamin ciwo ya min ba saboda ba don komai ba. Fasinja ne ya zo za a kai shi kasuwa inda yake aiki, Kasambola.
Daya daga cikin dubban al'umma da suke zaune a yankin Hayin Gada dake karamar hukumar Gire a jihar Adamawa, inda lamarin ya faru, ya koyi mana ƙarin bayani wanda ya buƙaci da a sake sunansa.
Abinda zan iya faɗa dai dangane da hatsarin shine an zo da mutanen cikin rashin halin kyawu. To daga bisani wanda ake faman a cece ransa, Allah ya masa cikawa. Kansu ɗayan da an zo da shi a take da shi a mace aka zo da shi. So ɗayan gawan shi daga baya ne sai yayi halin shi.
Kun kai sunawa waɗanda suka ji rauni?
Waɗanda suka ji rauni akwai yan makaranta kimanin za su kai mutum shida, da wani babban mutum anyan mire guda ɗaya, sai wayan da aka rasa rayukansu mutum biyu. Motan da ta fito daga hanyar Gire ne suka biyo shi mai motan da yake dauke da shinkafa domin su kama shi. So garin ya tsira ce musu ne har ya kai ga ya buge mutanen da suke na a cikin keke nafe, aka sake haduwa da wani mai mota shi ma.
To da shike jami'an custom din suna zama ne a iyakar Najeriya da Jamhuriyar Kamaru, wasu daga cikin su kuwa suna zama ne a karamar hukumar Gire. Hakan ta sanya wani mazauni karamar hukumar wanda ya buƙaci da a saka yi sunansa, yace
ba zai wuce sati uku da ya wuce ba makamancin haka ya faru a Gire da custom da wani jami'in tsaro. Yace duk daga inda ya taso ba a tare shi ba, sai ya shigo cikin gari inda busy yake, akwai yan acaba, akwai kananan yara, akwai yara masu zuwa makaranta.
Kakakin rundunar yan sandan jihar Adamawa SP Suleiman Yaya Guroje ne masa tambaya ko suna da masaniyan akwai wannan hatsarin.
Lalle an samu hatsari sakamakon tugin mota da jami'an custom suka yi, domin himma wani wanda suke kyauta ta zakon yana dauke da wasu abubuwa wanda dokan ba ta yadda ba. Sannan kuma mutum biyu sun rasa rayukansu da kuma mutum daya ji rauni.
Baya ga mutane biyu da suka rasa rayukansu a yayin wannan turmutsitsin nan take, daga bisani kuwa da misalin karfe 4 sai ko ɗaya ma ya sake ce gagarinku. Kafin a kuma yi sallan mangariba, ɗaya ma ya rasa ransa a cikin mutane bakwai da suka jikata a wannan hatsarin.
A gaida Salisu Lado. Wani manajan babban rukunin kantunan nan na Walmart ya zaro bindiga yayin wata ganawa ta yau da kullun ta ma'aikata. Ya yi harbin kan mai uwa da wabi a wani kantin kamfanin da ke jihar Virginia ta nan Amurka, ya kashe mutane akalla shida. Ɗaya daga cikin munanan harbe-harben da aka yi cikin kwanaki hudu kenan a ƙasar, a cewar 'yan sanda jiya Laraba, lokacin da 'yan sanda suka isa kantin wanda ke Chesapeake, birni na biyu a girma a jihar ta Virginia, sun tarar da mutumin a mace. Hukumomi sun ce ga dukkan alamu shi ya kashe kansa. 'Yan sanda na ƙoƙarin gano abin da ya harzuka shi. Wani ma'aikacin Walmart ya bayyana yadda ya ga mutane na ta zubewa lokacin da mutumin ke buɗe wuta ba tare da cewa komai ba.
A gaida Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai kuma rahoto na gaba. Yayin da saura watanni shida da cikar wa'adin mulkin shugaba Muhammadu Buhari, bincike ya nuna cewa jimlar basussuka da gwamnatin tarayya ta ciyo da sauran lamuni da ta yi sun kai naira tiliriyan 71.5, amma masana tattalin arziki sun bayyana ra'ayi mabambanta akan haka. Wasu na cewa bashi hanji ne yana cikin kowa, wasu kuma na cewa ƙasa za ta shiga halin kakanikayi kafin ta biya basussuka. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi mana nazarin wannan batu a rahoton da ta aiko mana.
Adadin waɗannan basussukan dai ba su hada da kuɗaɗen bashi da gwamnati ke bin ma'aikatu ba. Waɗannan sun kunshi bashin da gwamnatin tsakiya ta cine da kuma waɗanda ta yi lamunin su ga jihohi da cibiyoyi da kuma hukumomin gwamnati. Manazarta sun ce akwai wasu basussukan da ba su da takardun shaida kuma suna iya shiga cikin waɗannan dimbin tiriliyoyi da dama. Haka kuma akwai lamunin kuɗi masu yawan gaske da gwamnati ta yi wa wasu yankuna da jihohi da cibiyoyi na duniya da ƙasar ke shiga a matsayin mamba. Sanata Yusuf Abubakar Yusuf, mai wakiltar jihar Taraba ta Tsakiya kuma ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin kula da kuɗi a majalisar dattawa, yayi ƙarin haske.
Basuka sun kashi-kashi da yawa, akwai wanda ita gwamnatin tarayya take karba, inda take karba akwai wanda bashi ne za a gansu kaman wanda ake cewa an karba daga kasashen waje, koko an karba daga mutanen cikin Najeriya, daga bankunan Najeriya, daga kuma masu jari a Najeriya. Banda wannan kuma akwai wanda ita gwamnatin tarayya za ta ce Central Bank, za ce to tunda muna da account wajen ku, muna bukatan kuɗi a yi mana overdraft, to shine muke cewa lallai a basu suka da kikan ita gwamnatin tarayya da kuma lamuni da ta yi da sauransu zai kai kusan trillion 70.
Yayin da bashin da ake bin gwamnatin Tsakiya ta tashi daga naira trillion 10 a watan Yunin shekara 2015 zuwa naira trillion 35.7 a watan Yunin wannan shekara da muke ciki, ya sa gwamnati ta bayani cewa akwai bashin da take bin 'yan kwangilar gina tituna da ya kai kusan naira trillion 11.1. Akwai kuma takardun shaidar kammala aiki na naira biliyan 765 da ba a riga an biya waɗanda suka yi aikin ba. Wannan bayani na gwamnati ya sa ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati bayyana cewa bashi hanji ne yana cikin kowa.
Bashi hanji ne cikin kowane ɗan adam akwai shi. Ana maganan cewa matsalan da ƙasar Najeriya take samu a wajen sata na man da muke haƙowa mu fitar da shi ya sa kuɗin shiga ya ragu sosai na gwamnatin tarayyar Najeriya. Muna ganin cewa kuɗaɗen shigan za su ƙaru saboda an ɗauki haƙƙin kare sace-sacen gurɓataccen mai da ake yi.
To ko yaya gwamnati za ta biya waɗannan basussuka? Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya yi ƙarin bayani.
Idan aka ce ana bin mutum bashi, akwai yadda ake yi, koko mu ce fitar da zunzurutun kuɗi gabaki ɗaya ya biya, koko ya ce to ni fa akwai lamuni da zan yi, wasu su zo su sayi wannan kuɗaɗen wanda ake cewa irin su bond kenan, irin su debenture. Ba wai yanzu zan biya ba, zan biya nan da shekara uku, nan da shekara hudu, koko zan biya cikin shekara goma.
Asusun lamuni na duniya wato IMF ya kira ga babban bankin Najeriya da ya ƙara ƙaimi ga tsarin haɓaka kuɗaɗen shiga domin a rage raɗaɗin talauci da hauhawan farashin kayayyakin masarufi da al'umma ke fama da shi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga Alheri Grace Abdu da shirin Domin Iyali.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka sauka huiba. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkam da asuba, barkam kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin Domin Iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin Domin Iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin matakan shawo kan koma bayan harkokin ilimi a arewacin kasar Ghana, ɗaya daga cikin ƙasashen yammacin Afirka da binciken babban bankin duniya ya nuna ana samun koma bayan harkokin ilimi musamman a fannin ilimin 'ya'ya mata. Bakin da muka gayyata domin ba da gudunmuwa ga wannan yunkuri sun haɗa da Abdalla Tobodu, Coordinator sashen ilimin addinin Musulunci na hukumar ilimi ta kasar Ghana, da Gimbiya Umar Ka Jafar, 'yar jarida kuma uwa, sai Samira Yahaya Abdulrahman, babbar jami'a hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa, sai kuma Isa Mai Rago Gabriel Abbas, mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum. Gimbiya Umar ta bayyana fa'idar ilmantar da 'ya'ya mata a ci gaban tattaunawa da wakilin Abinna Accra Idris Abdul Bako ya jagoranta.
wani lokaci tarbiyyatar da ƴaƴa mata ma ya fi tarbiyyatar da ƴaƴa maza wuya, saboda yaro namiji ne kawai ya tashi in jallabiya ka sa mai shikenan ya wuce, amma mace abubuwanta yana da yawa, kuyi mana gafara abinda ya ka, saboda in kana son tarbiyyatar da ƴaƴa mata ka tarbiyyantar da iya mace ta tashi ka same ta yanda kake so. Da farko dai addu'a na count, addu'a shine farko, amma na biyu kai kokari ko mai yariyan nan ta tashi tace tana so sha'anin makaranta da su, musamman yariyan da ta sa hankali tace ina so in yi karatu, kai kokari ko da baka samu ba abinda ta nema kashi 100 in baka samu ba ko kashi 50 ne, nuna mata ka bata kuma kana niyan in Allah ya dan ka samu ka bata yariya ta ga kaman kana himma cikin abinda take nema, duka sha'anin neman ilimi kana kokari kana taimaka mata, ita ma kaga tana sa karfi saboda yariya mace ne. Dazu na magana nace tarbiyyatar da ƴaƴa mata, idan baka tarbiyyatar da yariyan nan kan yanda ya dace ba, wallahi gobe ka tashi kai bata kuɗi ka bata lokacinka shi kaga yariya ta je ta bata maka lamari, ta bata maka lissafi saboda wani ya rude ta da wani abu kankani a cusa mata halaye da bai dace ba. Kuma tarbiyyatar da ƴaƴa mata, uwa ya kamata ki maida yariyan nan kawarki, ki maida ita kawarki, kina fira da ita ke kina ka mata maganan ki ma ni kaza 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 kaza, me kika gani kowane abu ne ta zo ta zauna ta koro miki hajiya kaza kuma kaza 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 ta koro miki ita ma bukatunta, wani na waje ba zai taba jin maganan ta ba, in tana da wani bukata nan da nan ta kira ki ko ta zo ta ganki, gashi 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 kaga tarbiyyatar da ƴaƴa mata kenan. Kuma lokacin da yariya ta je makaranta, makarantar islamiya ne makarantar boko ne, in ta zo nuna mata ke kin fi ta son abinda take yi, in kika tada taran ta zo gida kika ajiye ta yau me kuka yi, in akwai abin da zaki kara mata ne ko akwai tambayan da za ta yi miki ne, ke ma shi yasa aka ce ilimi ai mace yana da kyau, ke ma uwan in kina da ilimi ko baki da ilimin ma bari ta san abinda take yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske, shi yasa ilmantar da ƴaƴa mata ba abu ne na wasa ba, har ka tarbiyyatar da yariya mace tun nursery primary JHS SS har ta je jami'a, ta gama jami'a ta yi national service ba wasa bane, har yara mata hudu ina kira ga iyaye da suka samu suka tsinci kansu cikin rabuwan aure, yara na kusa da su, don Allah kada su dubi haushin uban nan, abinda za su yi duka su doki kaman yaran nan za su tura ginin su motan su zinariyan su komai cikin tarbiyyatar da yara matan nan, tarbiyyatar da su ta shanin yara su tace zama yara na kirki samu ilimin kirki.
Malam Isa, a matsayinka na uba, yarka tana ta gama JSS ko JHS za ta je SHS kamar yadda malam ya ce ta samu jarabawa mai kyau, shi wani fito yana neman ta da aure, za ka ba shi aure ta ko dai za ka yi iyaka da shi ne kan ta ci gaba da ilimi?
Gaskiya idan wannan hali ya wato auku a gidana, ina jin na ba shi hakuri yariya ta yi kokari ta gama wato secondary, idan da dama ma ta shiga jami'a, domin idan bata kammala jami'a ba su dewa mazajin da bayan aure sai ka samu ba su da niyya, kaman bazan yadda matana tana zuwa lectures, wasu kuma suna da kishi ma suna ganin daga wurin ne da samu hanya na lalaci ko cin amana da sauransu, ɗaya-ɗaya ne suke amincewa, kaga bayan aure ya amince ta ci gaba da boko ko karatunta kaman kan da muka dace, to amma duka wannan ya wato ta'allaka ne kan yarda, idan ka yarda da matanka ko cikin rami ta je lectures ko cikin rami take zuwa aiki, ina jin zaka amince da ta, kuma kana yi kana mata wa'azi cewa aure ibada ce, idan kin aure mutum ya kamata ki zama mai kyau na mutunci, ba hali ba wani abin da ya kamata ki sai dai ki mutunci, kuma ki riki aurenki yanda ya kamata don aure ibada ne, akwai lada ciki, aka kan na kira ga iyaye su dewa ai kokari a bar yariya ta kammala karatunta na boko da na wato islamiya kafin ai aure, domin su dewa mazajin zamanin nan idan ai aure kuma an ce wai an yarjejeniya za a amince ta je ta ci gaba da school bayan aure, su dewa hakan ba zai yiwu ba, sai kaga an saba, akan haka sai kaga yariya mai hazaka mai ilimi ta koma baya saboda miji ya hana ta, kuma iyaye ba su san muhimmancin ilimi ba, balantana su bar ta ci gaba ta kammala karatun ta kafin ta yi aure.
Ajiya mu na ga baki yake na motsi zaki ƙara wani.
Ko da yake su biyu malam da wato Alhaji Isa mai rago su yi magana game da batun in yariya ta shiga jami'a. Ni dai da na roka idan yariya har tana jami'a mijin nan ya ga yariyan nan na jami'a ya zo ya aure ta. Wannan secondary ne. Ni secondary ba zan taba bari yariya na zuwa secondary school in cire ta makaranta mata aure ba. Sam wannan ba zan yarda ba. Wannan sababbin abu ne an yi ba ɗaya ba ba biyu ba ana yi da yawa. Kuma waɗanda yawanci
yaran mata masu garin jiki.
Masu garin jiki. Kaga magana da nake maka. Ko ya kike da garin jiki ko me ni dai ɗata in tana SS in bata gama ba. Saboda SS ta yi tana SS kuma ni gafara ciki ya shiga. ISS ya bata kenan. Kelai an gama ta je wani private school amma ni har ila yau ina kan bakana in dai yariya na SS komin garin jikinki ba zan taba yadda ki aure ba in kika shiga jami'a kuma jami'an ni ina so in bari kina cikin jami'a yazo ya ganki ki kuka aure ai jami'a ne ya yadda ki cigaba don jami'a kin yake je da ciki in kin haihu ma bar mini yariyan na duba kina zuwa makarantan ki har ki gama ehe wannan dai na kira iyaye ayi hakuri in dai yariya ta shiga jami'a miji yazo a yadda a daura aure ai yarjejeniya
ina so kare wani abu kai zancin da muke yin ga ba wai muna cewa kaman yaran mata in suna karatu kaman haramun ne kar ayi musu aure haramun ne ba aka bane ya kamata a duba yanayin yariya ye zamana tana da hazaka tana son karatu iyaye ya kamata su saya kan kafafuwansu a bar yariyar ta yi karatu amma yariya an zo an ganta ba fahimta kuma an kallinta ba shi kan karatu shi dai yawace shi night club abinan abiyoyi a irin wannan dai gwamnati ma a yi auren a samu mutuncin dangi ma a ruf ehe abinda muke fadi kenan shi sa masu sauraron mu kasu ce mun da muke nan wura dai
malam yayi maganan kenan da yayi mu muna magana kan idan yariya na da hazaka tana zuwa makaranta amma muddin irin yaran nan da ba su jin magana kuma da gafara akwai irin yaran nan suna tashi kaga yariya ma baka in ana neman ta tana ɗakin samari wannan yafi gwamma a daura mata aure a sallama
tambayar dama da zai na gaba kenan don yana ɗaya daga cikin dalilai na fitan yaran mata makaranta ɗaukan ciki da kuma
kinji
da kuma son kuɗi a fita aje ana aiki yara suna zuwa suna aiki domin su samu kuɗi su kawo iyayensu to anan ta ɓangaren ku masu hukumar wayar da kan jama'a kun taɓo wurin kuna wayar da kan jama'a akan haka
to sai ku biyo ma shirinmu na gaba domin jin amsar wannan tambayar yanzu a madadin bakin namu Malam Abdalla Tobodu da Gimbiya Umar Kair Jafar da Samira Yahaya Abdulrahman sai kuma Isa Mai Rago Gibril Abbas da wakilinmu Idris Abdalla Bako da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa la tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata sune duniya sune dadihin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu
madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice.
To a takaicen Rasha ta sake kaddamar da hare-haren jiragen sama kan bangaren samar da wutar lantarki na kasar Ukraine jiya Laraba inda sojojin na Rasha suka nuna alamar niyyar su ita ce kuntata ma ƴan Ukraine yayin da ake shiga lokacin sanyi na winter. Hukumomi a Kyiv babban birnin kasar ta Ukraine sun ce mutane uku sun mutu a wani harin da ya ritsa da wani bene mai hawa biyu. Jami'an gwamnati sun ba da rahoton daukewar wutar lantarki a birane da dama ciki har da sassan Kyiv da kuma Moldova makwabciya. An kaddamar da wani bincike kan wasu masujidan Kirista a Kyiv babban birnin kasar ta Ukraine da wasu ƙarin wuraren ibada saboda zargin cewa shugabannin wuraren na biyayya ga Rasha. Wani harin jirgin sama da Turkiya ta kaddamar a matsayin wani bangare na sabon matakin soji da take daukawa kan mayakan Kurdawan Siriya. Sauraki ya rutsa da sojojin Amurka dake arewa musu gabashin sassa.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chad wato 7 kenan agogon Ghana, zamu kawo muku wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya hada, sai kuma injiniyan mu ne yanzu ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri.